jam'iyyar kanan ta hukumar ta AFCC ta kunshi jihohin Jigawa da Katsina da Kaduna da Zamfara da Sokoto da Kebbi da kuma jihar ta Kano. Barista Aisha Tahir Habibu ita ce babbar jami'ar kula da al'amuran shari'a ta hukumar a nan Kano.
Manema labarai suna kukan cewa UNFCCC ba ma ba su information akan abubuwan da muke yi, saboda haka muka ba da dama ku ga abin da muke yi, ba wai muna boyewa bane. Mun samu conviction 23 a cikin wata 10. Akwai dala wajen 622,000 da wayansu kayayyake na mutane da wayansu kudade a banki. Akwai kuma gidaje da sauran dukiyoyi. Ba za mu ce ga wannan a hannun yan siyasa, ga wannan a hannun wannan, ba gaba ɗaya ne da ake.
Sai dai kungiyoyin fararen hula na cewa akwai buƙatar hukumar ta AFCC ta yi ƙarin bayani domin 'yan Najeriya su ƙara fahimtar abin da hukumar ke faɗi. Lauya Audu Bulama da ke zaman babban jami'in cibiyar tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa da zaman lafiya, wato Center for Citizens' Rights and Peace Advocacy, na cewa
bayanan nan da suka yi ba su fito da abubuwan da ya kamata a sani dalla dalla ba. To ya kamata ga gaya al'umma su wane ne, wane laifi aka caje su da su, me hukuncin da aka yi musu, shin akwai biyan diya ko babu. Sannan idan ka ce ka samu hukunci 23 a cikin wata 10, to ya kamata ka yi mutane bayani guda nawa kuma ka rasa. Dan mutane su sa a ƙwarya, misali in ka rasa 70 kuma ka ci guda 20, kaga yana nuna akwai matsala a aikinka. Sun ce sun karbi kuɗaɗe na ba a kotu ba misali, amma ba su faɗi a gurin wa aka karbi kuɗaɗen nan. Ya suka yi da na ɗaiɗaikun mutane, ya suka yi da na kamfanoni, na gwamnatin tarayya ina yake.
Shi kuwa Comrade Kabiru Sa'idu daga tana kungiyar Stada a nan Kano cewa yake kamata yayi hukumar ta AFCC ta ƙara ƙaimi domin wanke kanta daga zargin cewa ayyukanta sun karkata ne kawai ga wasu rukunin mutane.
Muna fata za su ci gaba da fito da bayanai domin su rinka sanar da al'umma irin nasarorin da suke samu, amma mu har yanzu ba mu gamsu da yadda ake gudanar da wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ba, musamman idan ka duba wasu zarge-zarge da ke yawo akan wasu jagorori ko kuma wasu manya a cikin wannan gwamnati, kamar ministan sufuri, tsohon gwamnan Rivers, kai zarge-zarge cewa alƙalan nan yayi ta yunkuri ya ba mu wasu cin hanci, wasu ma an ce ya bayar. Akwai shi Malam Abba Kyari, babban ma'aikaci na fadar shugaban ƙasa, wanda shi ma akwai zarge-zarge na cewa ya karɓi miliyoyin naira. Da akwai shi Babacir David Lowell, wanda shi ne sakataren gwamnatin tarayya, wanda ana zargi ya jagoranci wasu ayyuka a arewa maso gabas na kimanin biliyan 1 da doriya. Duk wannan zarge-zarge ne na cin hanci. In hukumar AFCC tana so 'yan Najeriya su gamsu da ikirari da take na cewar a harka da take na yaƙi da cin hanci babu san kai, babu zaɓe, cikin wayannan mutane babu shakka za su cire duk wani shakku da ke ran 'yan Najeriya.
Amma babbar jami'ar harkokin shari'a a ofishiyar kanan na hukumar ta AFCC ta ce
in ma wanda aka kama ne ana bayyana, in ma 'yan tsofaffin ne, in ma sababbin ne za a gani. Ba yanzu dai za ka gani yanda dai gwamnatin nan muke ake tafiyar da yakin nan, da ai ka san cewa kowa in dai an same shi da laifi an kuma an rubuto petition against muna daukawa mu duba, amma ba za mu iya tsaya muna bayyana komai ba. Ina ce maka harkan bincike ba komai bane za a faɗa.
Aisha Tahir Habibu kenan babbar jami'ar lamuran shari'a a ofishin shiyar Kano na hukumar AFCC da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.